sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara da dalol da noma da kuma niya FM ko kuma radio Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim a yawa muke farin cikin jan ragamar shiri na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji hira da abokin aikinmu Ladan Ibrahim a yawa ya yi da Salihu Garba daga zauren taron wato babban bankin duniya kan tasirin ƙasa a rayuwar bil'adama. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi da ke yayata ci gaban da mata ke samu a fannonin rayuwa daban-daban. Sai kuma sharhin manyan jaridan Amurka da Nazir Ahmed Hausawa ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masuware, assalamu alaikum. Ma'aikatar tsaron Amurka ta umarci daukacin ofisoshin jakadun Amurka manya da ƙanana da ke duk faɗin duniya cewa su tabbatar sun tsananta bincike a rukunin wasu mutanen da suka nemi takardar izinin shigowa Amurka. Haka kuma umarnin ya bukace su da su bincike bayanan hanyoyin sadarwar zamani na waɗanda suka nemi takardar izinin shigowa, musamman ma waɗanda ake tuhuma suna da nasaba da ta'addanci ko kuma daga ƙasashen da ke ƙarƙashin barazanar ƙungiyar ISIS. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya aike wa ofisoshin jakadanci da layin sadarwa na bai ɗaya wanda zai kawo ɗaukacin ofisoshin jakadancin Amurka duk inda suke a duniya wuri guda domin su yi aiki bai ɗaya a kan abin da ya shafi tsaro da bayanan sirri, domin ta haka ne za su gane adadin waɗanda ke buƙatar takardar izinin shigowa Amurka kuma hakan ya ba su damar ƙara ƙaimi a bincike. Domin ko da mai neman takardar ya cimma sharuɗin da aka jitta, duk da haka suna buƙatar ƙara tsananta bincike a kansa. Idan ta kama ma ana iya hana mashi. Wannan shi ne alamun farko na tsananin binciken masu shigowa Amurka wanda shugaba Donald Trump ya alkawari lokacin yaƙin neman zaɓe. Yanzu ya zama wajibi ofishin jakadancin Amurka su faɗaɗa bincikensu ga masu neman izinin shigowan domin samun cikakken bayanan ko shigowar tasu ka iya zamewa barazana ga Amurka da Amurkawa ko kuma a'a.
Sabon shugaban ƙasar Somalia ya miƙa ƙoƙon bara ga ƙasashen duniya da su tallafa wa ƙasar tasa kan yadda za ta kauce wa farin da ke dab da dukkan da ita. Ya ce kusan rabin mutanen ƙasar tasa suna fama da ƙarancin abinci, kana kashi 15 daga cikin 100 suna fuskantar barazanar fari. Shugaba Muhammad Abdullahi wanda ake wa lakabi da Farmajo yana wannan magana ne a sa'ilin da yake jawabi ga kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce a gaskiya yana mai cike da baƙin ciki na irin wannan halin da ƙasata ta shiga, domin ko mutanen ƙasar Somalia mutane ne masu alfahari da ƙwazo, kana kuma marasa kasala. Ya ce su mutane ne na ƙarshe da za su nemi taimako idan aka ce akwai hanyar da za su iya bi domin su samu na kansu. Shugaban wanda ya kama ragaman mulkin ƙasa a cikin watan da ya gabata ya ce mutanen ƙasarsa sun yi aiki, suna aiki na tsawon sa'o'i masu yawa domin kawai neman abinci da ruwa. Wannan ya sa da yawan dabbobi sun mutu saboda tsananin fari, kana cutar kwalara kuma sai ƙara ta'azzara take yi.
Makarantu da harkar kasuwanci a ɓangaren ƙasar Kamaru inda ake amfani da turancin Ingilishi na ci gaba da kasancewa a kulle. Hakan ko ya biyo bayan yajin aikin watanni biyar da malamai da lauyoyi suka kaddamar ne na cewa ana tursasa musu wajen amfani da harshen Faransanci. Wakilin muryar Amurka a birnin Yaounde, Moki Edward Kindeza, ya ce shugabannin wannan zanga-zanga su uku da ma wasu mutane 25 daga sashen masu amfani da harshen na Turanci don an tsare su kuma an gurfanar da su gaban kotun sojan ƙasar a jiya Alhamis, sai dai kuma an ɗage sauraron wannan ƙara. Wakilin na muryar Amurka ya ce an jo ɗaya daga cikin mutanen uku da ake tsare da su, wato Big Busy Mancho, na cewa shi kan ba zai taɓa mantawa da asalinsa ba yayin da sojoji ke masa rakiya zuwa kotun sojan da suka gurfana. Sojojin da ke musu rakiya dai sun hana mutane kalilan inda suka fito domin gaisawa da waɗannan mutane. Ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutanen ko sun haɗa da Minang Flora, wadda ce ta yi tafiyan kilomita 400 ne domin kawai ta zo ta nuna goyon bayanta ga waɗannan mutane da ake riƙe da su.
Khalid Masood shi ne wanda 'yan sandan Birtaniya suka bayyana a maharin da ya yi dalilin mutuwar mutane hudu a kusa da harabar Majalisar Dokokin Burtaniya. Shi dai wannan mutum ɗan asalin ƙasar Burtaniya ne wanda ya musulunta, amma yana da tarihin aikata ayyukan asha da yawa, ciki har da mallaka makamai da kuma aikata wasu laifuka. Ƙungiyar IS ta ce Masud ɗan shekaru 52 sojanta ne wanda ya amsa kiran cewa ya kaiwa fararen hula da dama masu sanye da kuma hari da kuma ƴan waɗanda suke sanye da kayan sarki na ƙasashen da suke da alaƙa da Amurka. Sai dai kuma ba a taɓa gurfanar da Masud akan laifin ta'addanci ba, amma dai jami'an tsaron Burtaniya sun ce an taɓa bincikensa a wani lokaci can baya akan abin da ke da nasaba da tsatsauran ra'ayi. Mahukunta suka ce suna tuhuma aukuwa cikin mutane da ya yi da mota a gada Westminster, shi kadai ya aikata wannan ɗanyen aikin.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya gargaɗi ƙasashen yammacin Turai akan su yi taka tsantsan wajen ƙoƙarin wargaza harkokin mulkin ƙasar Macedonia. Ministan yana magana ne a wajen taron manema labarai a Moscow kwanaki biyu bayan da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar tarayyar Turai, Johannes Hans, ya ziyarci Skopje a ƙoƙarin ganin an sasanta batun siyasar ƙasar, wanda ke neman zama ƙiƙiƙaka tun sa'ilin da aka gaza cin matsayin haɗa gwamnatin haɗin kan ƙasa bayan zaɓen da ba a samu gwani ba.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To madalla, a cikin makon nan ne aka kammala wani taron kasashen duniya a zauren babban bankin duniya kan tasirin ƙasa a rayukan al'umma. Abokin aikin mu Salihu Garba ya yi wa Ladan Ibrahim Aiwa ƙarin haske kan abin da aka tattauna a wannan taro.
To kaman muhawara ta kujen madannaje, group din Transparency International, na ɗaya abin da suka ce tsare gaskiya, kowace ƙasa ta aiwatar da ayyukan da bisa gaskiya bisa ka'ida. Idan ba a nuna bambanci ba, idan ba a nuna son kai ba, idan aka sa a kuɗi ko wani abu da ya kamata a tanadi ƙasa da shi, an sa shi, in kuma doka ce kowa ya bi. Misali, ai misali da inda mutane ke haƙan ma'adanai, ta yaya gwamnati za ta bar wuri mutum ya zo sai ya haƙo ma'adanai, ya kwashe kayan shi, ya tafi ya sayar, ya samu kuɗi, amma ya gurɓata wuri, ya farma mutane wurinsu haka nan? Noma ba za ta yi ba, tafiya ma da wuya. To irin wannan, in an bari wannan wurin, an cuci mutane. Shi ya sa aka ce ya kamata a ce akwai dokoki. Kai in ka zo haƙan ma'adanai a wuri, ko ka rufe ko ba ka rufe ba, dole akwai doka da za ta ce taso kaza za ka ba mutanen wurin don a gyara muhallin. Ka fahimta? Sannan a sa dokoki. An ba da misali kamar Najeriya, inda muna da gas da yawa, amma ƙone ta ake yi. Kamfanin gas sai gare mu da ke Borno. Sauran da ake yi a Kaduna ko su Wari ko ina ne, duk ana ƙone su ne. Banda gurɓata muhalli, asara ne yake jama ƙasa, domin kuɗin da ya kamata ƙasa ta samu ba ta samu ba. Me yasa kuma kamfanonin suke haka? Domin babu dokoki masu ƙarfi, babu ƙwararen dokoki. Wannan taron ya ce dole a kafa dokoki, domin in ka sa mutum tare ne dala goma ko wata kowa ba kuɗin da zai biya, wannan ba tare ba ce, sai ya ɓata maka muhalli ya biya tare ya tafinsa. Abin da kamfanonin mai suke yi da kenan a Najeriya. To idan ana so a ci gaba, ya kamata a sa dokoki ƙwarara da babu yanda za ka yi. In ka saba ma dokoki nan kuma babu sani babu sabo, sai tara.
To an yi la'akari da ƙasashen da suke bin doka wurinsu ba su ɗauke shi wani abu mai tasiri ba, an yi la'akari da ire-iren waɗannan?
An yi la'akari da su, kuma yawansu ƙasashe ne masu tasowa, inda wasu ma sun ɗauka sun fi ƙarfin doka, sai su yi abin da suke so. Sun fi ƙarfin doka, shugabannin ƙasa ba abin da za su iya da su, wane ne ya yi so a yi shiru. Amma ƙasashen da ko kai wane ne sai ka bi doka sau da kafa, irin waɗannan abubuwa ba sa faruwa.
To a cikin mallar ta taron akwai ire-iren kasashe irin waɗanda suka ci gaba saboda ganin cewa su ire-iren waɗannan matsalolin ba abu ne da suke fuskanta ko kuma ya ta kara ya kare a wurin su ba?
Akwai su ne ma suke kan gaba a wurin wannan taron. Akwai su mutane fitattu ƙwararru a kasashen da suka taso. Dan akwai mutane daga nan kasar Amerika, akwai mutane daga kasar Jamus, akwai Italiyawa, akwai mutane daga Ingila, akwai mutane daga Faransa waɗanda suka zo.
Kaɗan ba mu ɗan kaɗan daga cikin matsalolin da su suke fuskanta game da ƙasa a ƙasashensu, waɗannan ƙasashen, saboda dole zai sha bamban da ƙasashe masu tasowa.
To su abin da suke fuskanta abin da za a ce abin da Ubangiji Allah ya kawo, kamar ambaliyar ruwa, kamar muguwar guguwa da ake cewa tornado wanda suna fama da shi a wannan kasar ta Amerika.
Kamar girgizar kasa.
To irin wannan suna fama da shi. Kamar wanda suka zo daga California. Ai a nan Amerika, California ta fi samun girgizar kasa. Me suka yi shekara da shekaru suka ta zuba kuɗi domin tunkarar wannan abu. Su ko ma ba su hana ba. Tabbata cewa tun wanda aka yi tun 1968 da aka yi a nan kasar ba sake yin wani wanda ya muni kamar irinsa ba. Yaya ko suka yi an yi bincike an samu wasu abubuwa da ake gine-gine da su ta yadda ko ma wannan ya faru zai zo da sauki. Ƙasa kuma da ta bada misali mai kyau ita ce ƙasar Japan. Nan ne ita ma ta fi kowace ƙasa samun girgizar ƙasa. Amma ko da yaushe aka samu girgizar ƙasa a wannan ƙasar Japan sai sun yi bincike ta yaya za su yi ne domin su dangare na gaba. To su kullum suna kan bincike ne. To irin waɗannan su ma su bayyana irin abin da suke da yi yadda suke fuskantar abubuwan da ke faruwa. Shi yasa suke a kasafin kuɗin ƙasashensu suna sa kaso mai tsoka domin kula da irin waɗannan abubuwa.
To a gaida Salihu Garba kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Wa ya san gobe banda Allah in ko ka san ni mu ganka. Wa ya san gobe banda Allah. Wa ya san gobe banda Allah an ya san ni mu ganka. Wanda dai ya san ni mu ganci. Sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan. Haka ɗan kasuwa ka gane. Ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya gane wannan ba ya san gobe banda Allah. Sai ka ga sarki yana sarauta sai ka turan gobe ba sarauta. Najiru an yi canji ne ba Allah ida na wannan. Sai ka turan yau kuna da halin lafiya ka gane sai ka turan gobe babu hali ana wani hajjinka ba Allah ida na wannan kuma Allah isan da wannan. Kuna san gobe wanda Allah. In ko ka sani mu ganka to Allah igana wannan saka Allah isarye wannan ba ya san gobe banda Allah. Abin da jarjun ya koyi ba mai isa ya gane sai na in yi nufin mu gane sharaɗin kun ga sai mu gane. In ya iya mu gane a ayaya mu kai mu san shi ba ya san gobe banda Allah. Sai ka tuna yau kana da kuɗi sai ka tara gobe babu ƙaho duka Allah ina na wannan. Sai ka turan yau ko babu ahu sai ka turan gobe kai mota ka turan gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ya gane wannan ai san gobe banda Allah. yan uwa jama'a mai gargaɗi gare ku dan raba na rasul mai sarauta sarkin da ba kamar shi yan uwa mu shuka hairi hairi yana da lana yan wanda ka shuka hairi ya'yanka za su samu matanka za su samu jikoki su zo su sadda tattaɓa kunne su zo su sadda sa rayukan mutunci don Allah kar mu shuka sharri don Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani kawo magani sharri kun ga kar magani sharri kun ga kar ku yi shi sharri bai da magani magani sharri kun ga kar mu yi shi
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anan Washington na cewa karfe 3 da kwata na asuba ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro basu manta ba a makon da ya gabata na fara hira da Fatima Abubakar wata matashiya mai daukar hoto a garin Maiduguri. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta ko za ta iya cewa ta cimma burinta akan labarin da take bada game da ƴan gudun hijira a garin Maiduguri ta hanyar hotunan da take dauka sai ta ce
Dai gaskiya tun da na fara nuna hotunan nan duk mutanen da suke wa Maiduguri kallon cewa ba mutane a ciki kowa dai an kokarin an karkashe mana komai da komai makarantu ba sa aiki muna nuna musu ta hotunan cewa ba mutane a Maiduguri suna zuwa makaranta suna kasuwanci suna duk abin da ake yi a kowane gari mun dai nuna musu cewa rayuwarmu ya ci gaba Boko Haram bai tsayar da mu ba kuma mutane sai kaga suna tura mun messages haka nan a Facebook sai ce gaskiya mun yi mamaki ba mu yi tsammanin cewa akwai rayuwa haka a Maiduguri ba har student ma university din normal kowa yana zuwa makaranta
to malama Fatima taya kike nuna waɗannan hotunan da kike dauka don duniya ta gani
eh dama duk hotunan a wannan social media ake nunawa
kafafan sada zumunci kenan
sada zumunci a wuraren duka ake nunawa kamar Facebook, Twitter, Instagram duk ka je zaka ga hotunan Maiduguri da kuma rayuwar mutanen mu
menene ra'ayoyin mutane idan kin sanya waɗannan hotuna a kafafan sada zumunci me suke fadi
sai gaskiya duka hotuna idan na saka shi ga wani zai ce ina so in taimaki wani wani kuma zai ce ai ni ban san haka rayuwar yake ba wani sai ce ina da kaza ne dama a garin ku muna nuna musu komai da komai da garin yake wasu mamaki ce ba su cewa mutane na zuwa kasuwa so wasu kuma suna dan tura kayan taimako su ce a na ga wani ina so in sa shi a makaranta na ga wace ina so in tura musu kaya so kana ganin kala-kala taukeyi ne wasu murna suke yi rayuwa ya ci gaba abu da yawa ne kowa na shi daban
so idan na fahimce ki ta dalilin hotunan da kike sanyawa wasu in suka gansu sukan nemi su bada gudunmuwa sukan bada gudunmuwa ko ku dai a baka kawai suke suna cika alƙawarin da suke dauka
a suna cika alƙawari sosai amma samu kaya daga New York daga America mun samu daga London mutane suna tura kuɗi last ma wata tace ta ga yara ba suna wasa ba su da kayan wasa ta tura kuɗi tace tana so a siya don baby da su cedibia kayan wasa dai so duka zaki ga mutane suna cika alƙawari mun sa yara biyu ma a makaranta
to malama Fatima bisa ga bayanin da kika yi min cewa kusan ana nan an ci gaba da rayuwa a yankin Maiduguri kusan komai yana tafiya daidai ba kamar yadda mutane suka dauka ba ya zaki bayyana mana yanayin ƴan gudun hijira a wannan yankin
gaskiya dai ba abin da babu a Maiduguri akwai mai kyau akwai mara kyau gudun hijira ma dai akwai matsaloli kala-kala akwai problems din asibiti da ake kai su kuma akwai yara da ba sa makaranta ana kokarin sa su muna da matsalolin abinci baya isa, kuma akwai matsaloli kamar ba su da gidaje da su zauna.
Kwanaki kin zo America, ko me ya kawo ki?
An gayyace ni ne wani makaranta a Florida, suna so su ga hotunan da na ɗauka daga Maiduguri, suna so a nuna wa 'yan garin su cewa ga abubuwan da yake faruwa a garinmu a Maiduguri, kuma suna so ne yaran su san cewa akwai wani duniya daban inda ake da matsaloli amma mutane sun ci gaba da rayuwarsu. Suna so su ƙarfafa yaran su su ce kuma za ku iya yin irin wannan aikin, ku fito kuma ku je ku fara jin bayanin 'yan garinku, kamar irin wanda suke zuwa daga wani wuri wanda ba su san Amurka sosai ba, ku nuna musu ta hotuna cewa garinku ga yadda yake, yadda aka nuno mana na Maiduguri. So suna so su yi ƙoƙari ne kuma su ci gaba da irin wannan aikin.
To ke karan kanki Malama Fatima Abubakar, kikan samu wata gudunmuwa daga jama'a ko wasu kungiyoyi haka?
Eh, to gaskiya akwai mutane da yawa sun fito sun ce suna so su ce muku, wani ma zai ce maka idan kana da matsala ka masa waya, wani ma zai ce idan akwai abubuwan da kake so ka siya ko ki wannan camera zai ce muna so mu taimako. So mutane da yawa sun fito gaskiya suna ƙoƙarin su taimaka su ga kuma aikin ya ci gaba, kuma suna fara wasu koyarwa saboda ba ni ɗaya ba ce zan na yi kullum-kullum, mu samu ɗan garinmu su ma su shiga wannan aikin mu ci gaba da yin labaru yadda ya kamata.
Masu sauraro, lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dasa aya a shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Fatima Abubakar da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Maryam, yanzu kuma ga nazir da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka. A wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jarida ta rawaito labarin da ke cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump bai sauka daga kan bakansa na gwamnatin Obama ta yi sata sauraron waya a gidansa na Trump Tower ba a lokacin da yake gudanar da kamfe. Duk da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ya ba da bayani akan cewar babu wata shaida ta anya hakan, cewar White House. Sakataren fadar White House Sean Spicer ya ce, akwai zaman sauraro da yawa amma har yanzu akwai bayanai kan gwamnati ta yi leƙen asiri kan kwamitin kamfe na Trump da ba a bayyana ba. Ya kuma ƙara da cewa shugaban ƙasa na da yaƙinin yarda da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey. Mr. Spicer ya ƙara da jaddada cewar zaman sauraron da aka yi a majalisa zamani na farko. Akwai wasu jerin zaman sauraron batun da kwamitin leƙen asiri na majalisar dattawa zai ƙara yi a nan gaba, domin akwai abubuwan da ba a tattauna a kai ba. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labarin wani gagarumin gwajin da 'yan jam'iyyar Republican da shugaban ƙasa Trump za su fuskanta a majalisar Amurka na shirye gabatar da kada ƙuri'ar rushe tsarin inshorar lafiyar nan mai suna Affordable Care Act, wacce aka fi sani da Obamacare, a jiya Alhamis. Sabon tsarin inshorar lafiyar da 'yan jam'iyyar Republican suka gabatar zai bar wasu ɓangarori na tsohuwar inshorar lafiyar ta Obamacare, wanda ya hada da hana kamfanoni da suke ba da inshorar lafiyar hana wani ko wata shiga cikin tsarin, musamman ma marasa lafiya. Amma ba za a caji mutum sakamakon rashin inshorar lafiyar ba. Sannan sabuwar inshorar za ta dakatar da ƙarin faɗaɗa shirin Medicaid ga marasa ƙarfi a Amurka. Sai kuma jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labarin wani tsohon soja da ya daɗe da tsanar baƙaƙen fata ya bayyana shine yayi sanadiyar mutuwar wani baƙar fata mara wajen zama a Manhattan dake New York. Ta hanyar sukarsa da wuka, jami'an 'yan sanda sun bayyana wannan laifi da tsanar bambancin jinsi ce ta jawo shi, wanda ake zargin mai suna James Harris Jackson, ɗan shekaru 28 na Baltimore, ya yi saranda ga 'yan sanda jim kaɗan a tsakiyar dare a ranar Laraba, bayan wanda aka kashe ɗin mai suna Timothy Cogman, ɗan shekaru 66, ya faɗa cikin ofishin 'yan sanda, jini na zuba a jikinsa sakamakon raunin wuka da aka caka masa a kirjinsa da kuma bayansa, cewar mataimakin shugaban 'yan sanda William Aubrey, kwamandan masu bincike na farin kaya a kudancin Manhattan. Yayin da yake faɗa wa manema labarai a helikwatar 'yan sanda, ya ce 'yan sanda sun tsare mutumin kuma ana zarginsa da kisan kai, amma shugaban 'yan sanda ya ce suna son ɗaukaka laifin su maida shi a matsayin laifin tsana. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa, sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Mutuwa gaida Malam Nazir, sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Mai magana Musa Shehu Nusari daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. A gaskiya kwamitin da shugaba Muhammadu Buhari ya naɗa a ƙarawa ma'aikata albashi. Gaskiya mu talaga a Najeriya ba mu amince da wannan tsarin albashi da lawa ainihin ma'aikatan gwamnatin Najeriya ba. Bai kamata ba. Halin da talakan Najeriya yake ciki a kan gwamnati ya mai da hankali a kan yadda talaka yake ciki. Amma ka je za a ƙara su ainihin ma'aikata ku. Samsam wannan abu bai dace ba. Ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya dubi talakan Najeriya kuma ya dubi halin da talakan Najeriya yake. Ya mai da hankali akan wannan abubuwan. Amma a zo a ce za a ƙara ma'aikata kuɗi, ai bai kamata ba. Ya kamata a dubi halin da talakan Najeriya suke ciki. Allah Ubangiji, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan hali da muka faɗa na tsadan kayan masarufi da tsadan da yake damun al'ummar Najeriya. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙarshenta.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Sunana Fani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Ya kamata Janar Muhammadu Buhari in dai gyara za a yi a Najeriya, ya kamata a ce duk wanda suka saci kuɗin talakawa a musu kuɗin goro, a kama su a hukunta su. Ba an kama wannan an saki ba, an ba da jelin wani ba. Duk ba haka za a yi a gyara ba, in ana so Najeriya ta ce ta gyaru. Duk wanda suka san sun saci kuɗin talakawa, duk shekarun da aka saci kuɗin talakawa gwamnatin da ta shuɗe sai sun dawo da shi, shine kawai za a samu gyara. Wanda na za a yi harin na gaba ba za a yi satar ba. In ko ba haka aka yi ba, wallahi gyara ba zai ba. Ina ba wa shugaban ƙasar Najeriya shawara.
Salamu alaikum. Da magana sanar da madalla direban taxi. Yana roƙon gwamnatin Najeriya wanda shugaban girma shugaban ƙasa ya ba mu wannan makudan kuɗi don biyan albashi da basussukan da ake zuwa su. Allah Ubangiji ya sa alƙawari su ma mutane. Sako daga na madalla, na gode muryar Amurka.
To mu ma mun gode kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Ma'aikatar tsaron Amurka ta umarci daukacin ofisoshin jakadun Amurka manya da ƙanana da ke duk faɗin duniya cewa su tabbatar sun tsananta bincike a rukunin wasu mutanen da suka nemi takardar izinin shigowa Amurka. Haka kuma umarnin ya buƙace su da su binciki bayanan hanyoyin sadarwar zamani na waɗanda suka nemi takardar izinin shigowa, musamman ma waɗanda ake tuma suna da nasaba da ta'addanci ko kuma daga ƙasashen da ke ƙarƙashin barazanar ƙungiyar ISIS. Sabon shugaban ƙasar Somalia ya miƙa ƙoƙon baransa ga ƙasashen duniya da su tallafa wa ƙasarsa ta yadda za ta kauce wa farin da ke dab da afka mata. Ya ce kusan rabin mutanen ƙasar tasa suna fama da ƙarancin abinci, kana kashi 15 daga cikin 100 suna fuskantar barazanar fari. Shugaba Muhammad Abdullahi, wanda ake wa lakabi da farmajo, yana wannan magana ce sa'an da ke wa kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya jawabi. Makarantu da harkar kasuwanci a ɓangaren ƙasar Kamaru, inda ake amfani da turancin Ingilishi, na ci gaba da kasancewa kulle. Hakan ko ya biyo bayan yajin aikin watanni 5 ne da malamai da lauyoyi suka kaddamar na cewa ana tursasa musu wajen amfani da harshen Faransanci. Wakilin muryar Amurka a birnin Yaounde, Mokin Edwin Kindzeka, ya ce shugabannin wannan zanga-zanga su uku da ma wasu mutane 25 daga sashen na masu amfani da harshen Turanci don an tsare su, kuma an gurfanar da su gaban kotun sojan ƙasa a jiya Alhamis.
Su saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga Alhaji Muhammadu Sani Farizuru, muna auren 'ya'yansa Zalihatu da Fatima da kuma Bilkisu da za a yi gobe Asabar da misalin ƙarfe 2:30 na rana a gidansa da ke kusa da gidan mai cikin garin Zuru. Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin, sai kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da ba da umarni, da kuma injiniyan mu Malam John Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.